ilimi garkwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa daji
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da Dr. Bashir Yankuzo malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Minna ta jihar Neja game da kalubalen da ake fuskanta wajen koyar da kusa-kusai a jami'o'i da manyan makarantun Najeriya da harshen uwa musamman ma dai ganin a kwanan nan ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da fara koyar da harshen uwa a makarantu na firamare da kuma na gaba da sakandare naku baban yaji furin ke fatan za a yi sauraro lafiya
to masha Allah alhamdulillah wato abu na farko zan tuna baya shekaru da dan dama hakan na karantar a wata makaranta a Kano da Wakin Tofa to a wuraren 1989 zuwa 90 hakan to a wannan lokacin akwai abun da na lura da shi dangane da karantar da dalibai a wannan aji na naka dai ina karantar da lissafi sai na kokarin dan surka da Hausa wurin karantawa ban taɓa manta lokacin na karantar da abin da ake ce masa longitude da latitude a wani bangare na lissafi haka so sai na amfani da harshen Hausa na kan wasu bayanannuka sai na ga Hausa sai sai da kuna fahimta ne da in an yi da harshen to tun daga nan sai hankali ya tsoko ba to harshen nan namu me zai hana ba za a iya amfani da shi ma a yi ta karantarwa ba maimakon a ce sai an dauko wani bakon harshe na turanci da sauransu kuma kallon cewa shi kanshi turancin ma ya yi amfani da wasu kalmomi ne amma daga girkanci ko daga wasu yarurruka din kuma harshen aro ne namu harshen aro kuma harshen kimiyya ma wani harshe ne daban na musamman ba wai harshe bane na wasu jinsi ba to a takaice dai na zo in karasa wato ainihin karatu a wannan jami'a na first degree ina dan can na haya diploma ne a ADU ne ADU Zaria to duro nan na yi degree na farko to na zo degree na biyu wato masters a lokacin sai hankali na ya koma kan bincike ta amfani da harshen Hausa wurin karantar da lissafi shi wanda ya kula da ni kwararren malamin da ya kula da ni wato professor Osisi a wannan lokacin da nake degree na biyu na zaɓo wannan maudu'i da nake son ni to shi ma zan bangare ne da ya rubuce-rubuce abin ya bashi sha'awa kwarai da gaske ya ce in ci gaba to na fara wannan akwai abokin karatu na wanda shi kuma ba nufi ne sai muka shawara shi ne da nufanci ni zan yi da Hausa mu samu dai a yi da yarurruka daban-daban to ina dawowa kan PhD dama shi survival ɗina mun magana cewa in dai zan zo a PhD da Allah ina iya wannan tun da shi nake so to don dawowa a PhD sai ko da kawo cewa bincikena zai karkata akan karantar da lissafi da harshen Hausa amma ba da harshen Hausa kaɗai ba ai amfani ma da na'ura wato kuma na'urar ta kwamfuta akwai abin da ake ce masa web wato wanda ka iya shiga yanar gizo ya zama cewa ka yaɗa abin da za ka yaɗa wanda yake wani ɓangaren na duniya ma zai iya amfana to sai na ɗauki wannan maudu'i wato karantar da harshen Hausa ya karantar da lissafi da harshen Hausa ta hanyar amfani da yanar gizo to sai ne wannan bincike kuma alhamdulillah da sadin cikin ɗan da na'una sakamakon na samu shine lallai inda za a karantar da mutane da harshen su to ba karamin wato ainihin ci gaba za a samu ga cikin al'umma domin akwai bincike a wurare daban-daban ba wai nan kadai ba nan kasar kadai in ka je South Africa ne ka je India ka je wurare daban-daban akwai bincike da dama da kwararru suka yi da suka nuna cewa mutane in ka karantar da su da harshen da suka taso da shi to sun fi fahimtar abubuwa fiye da su karanta da harshe na biyu shi yasa idan mutum ya auna kasashen duniya duk kasar da ta ci gaba to mafi yawa za ka ga tana amfani da harshen da suka saba da shi ne a kasar su ba harshen aro ba kuma kasashen duk da suke baya din nan za ka ga harshen aro suke amfani da shi to wannan shi ya zamo da ni sai zama karatu na PhD sai ne akan wannan gefe wannan bangare alhamdulillah kuma har na zo na samu wato ainihin kammala wannan karatu akwai professor da ya zo daga waje wanda ya zo ya auna ni a nan gida wato professor Sagir da sauransu ya amfanar da ni kwarai da gaske akan wannan maudu'i
to wani irin kalubale kake ganin masu amfani da harshe na uwa za a ce ko na gida za su fuskanta a harkar ilimi
wato babban abin shi ne na farko a samu kayan karantarwa ma da haushe ɗin misali kaga fassarorin abubuwan da ake amfani da su a kimbiyanci a dawo da su da harshen Hausa. Akwai wanda ya nuna cewa to ai an ma ƙara wani aiki dan wani ce to in kace zaka fassara misali fahakokin ki ka sake fassaro su kada an ƙara wani aiki a kyale mutane masu bi da sun ce a'a ai in ka fassara abu zuwa ga harshen mutane nan da nan sai su riki. To a yanzu haka a tsarin wato karantarwa na ƙasa na ilimi wato National Policy on Education na ƙasar nan ya ba da damar karantar da ɗaliban primary na ƙasa da harshen gidansu, ya ba da dama karantar da su da harshen Hausa a hada musu da sauransu. Amma babban matsalar shi ne akwai littafan da aka rubuta da wannan harshen, akwai littafan lissafi da aka yi da harshen Hausa, akwai littafan wani kimiyya da aka yi da harshen Hausa, ba su da yawa. To wannan shi ne da za a samu wato na farko shi ne a zuba dukiya ga waɗanda suka damu da bincike, a zuba dukiya wurin binciken ya za a samar da waɗannan littafan, a samu waɗanda suke da sha'awar wannan fanni, waɗanda kuma suke da ƙwarewa wannan fanni su taru su samar da littafai masu ɗimbin yawa waɗanda za su fassara waɗannan kalmomi, kalmomin kimiyya ne, kalmomin fasaha ne, kalmomin kaza a harsunan, sannan sai a fara amfani. Amma ko yanzu kace za ka karantar to za ka tarar cewa babu waɗannan littafan.
Masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda ƙwarewar lokaci, sai mako na gaba za mu ɗora a wannan tattaunawa da muka yi da Dr. Bashir Yankuzo a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Lady Creation. Naku Baban Yusuf Franki cewa a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da can garɗa ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.